نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة منساك سادوا أولا مسلا جميع البركة مسلا جميع اللقاء لكينا كينغا لنبوتي جهر بوتي أولا يمتي نا الخميس yau sha uku ga watan Ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1437 da 8 wanda kuma yake daidai da 8 ga watan 6 miladiya ta 2017 a wannan majalisi na tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin surati Maryam alaiha salam. Kamar yadda muka saba, zamu amsa wasu daga cikin tambayoyinku sannan mu ci gaba da karatu. Wannan yana tambaya ne game da abin da ya shafi raka gawa zuwa makabarta. Yaya ake rakiya tsakanin rakiya da kafa da rakiya da abin hawa? To, a sunna raka gawa kamar yadda aka sani abu ne mai falala kwarai da gaske. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda ya bi jana'iza aka yi mata sallah yana da qirat, yana da yankin lada mai girma. Idan kuma ya bi ta har aka binne ta, to yana da yankin lada manya guda biyu. An tambaye Annabi sallallahu alaihi wa sallama me yake nufi da qirat, yace mithlu jabalaini azimain. A wata riwaya, القيراط مثل جبل أحد، هو نقيراط هو ينكي اللادا النبي يتي ياي جرما نوسا أهد. سورا كبين ركا غاوة ونأبني ونينا دا لادا باكار قنبا ومتون أكا يسال لادا شكوما أكا كي غاوة دا شيتو ينا دا ينكي وانا لادا مدابي ونكوما أن يسال لادا شي بي ركا غاوة با تو ينا دا قدا دا تو يترك غاوة man da yake akan abin hawa, kamar yadda yazo a cikin sunna a cikin hadisin Thauban, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ar-rakibu yasiru khalf al-janaza, wanda yake kan abin hawa to zai tafi a baya, zai bi bayan jana'iza, wato ba zai zama gabanta ba. Wal mashi yasiru haythu sha'a, amma wanda yake tafiya a kafa Annabi ya ce tafi inda yaso, bi khalfiha aw amamaha aw an yaminiha aw an yasariha, ya tafi a bayanta ko a gabanta ko a dama ko a hagu inda ya ga dama. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana fifita tafiyar raka gawa a kafa sama da ya kawo abin hawa. An taba kawo masa abin hawa, yace a bashi, da aka je aka binne gawar za a dawo, sai aka kawo masa abin hawar sai ya hau. Sai aka tambaye shi da farko an kawo masa bai hau ba, amma yanzu da za a koma gida an kawo masa ya hau. Yace saboda mala'iku suna tafiya a ƙasa, na gani bai kamata ni ba in hau abin hawa ba. Saboda haka idan har tafiyar ba ta da nisa, to tafiya a ƙafa ta fi lada sama da abin hawa, kan abin hawa. Amma inda nisa kuma wannan wani uzuri ne, shi kuma daban. Sai wannan shi kuma tambaya yake cewa akwai wani masallaci da suke gudanar da ibada a cikinsa, amma shugabannin masallacin ba su fahimci sunna ba, saboda haka sun sa littafin usulul thalatha amma sun dakatar da su, sannan sun saka littafin kitabut tauhid sun dakatar da su.
shine yake ganin ko suke ganin zasu kawo musu kungiyanci saboda haka suka hana su ci gaba da karatu a masallacin shine yake cewa to zasu iya bude masallacin su kusa da wannan domin su samu su ci gaba da gudanar da al'amuran su saboda bambancin akida idan har karatu ne za ku yi ba sai kun bude masallaci ba ai ba ce shi karatu lalle sai kun kafa masallacin ku ba idan akwai cikin ku wanda yake da wani falo kuna iya komawa cikin falon su kuna karatu sannan ku ci gaba da sallah a masallacin a hankali har za su gane ba buƙatar sai kun yi naku masallacin kun kuka yi naku masallacin shikenan kun kori kanku kuma kun ƙara nisan ta kanku da su saboda haka ku bi su a hankali za su fahimce ku saboda za a zama masallacin ya zama duk naku ne ku ne shugabannin masallacin da ƙarshe a matsayin mutumin da a cikin sallah aka kirawo shi da waya sai ya ciro wayar ya kashe ko ya sa ta silent ko kuma idan aka kira wasu a cikin sallah sai su amsa kirar amma su yi kabbara guda uku to tambayar farko idan aka kirawo mutum wato bai kashe wayarsa ba ya shigo masallaci a farko dai ya kamata duk wanda ya zo sallah ko dai ya bar wayarsa a gida ko kuma a ya sa wayarsa a silent ko ya kashe ta kada ya shigo da wayarsa a buɗe musamman ma wayoyin da suke ɗauke da kaɗe-kaɗe a zo ana cikin sallah ana cikin karatun alƙur'ani kawai ka ji wayar wani ta kama rera waƙa to kaga wannan bai dace ba na farko dai ka kawo mizmarun shaitan a ɗakin Allah shi ne wannan waƙe-waƙen da kaɗe-kaɗen saboda ka kaga a nan baka kyautata wa ɗakin Allah ba na biyu za ka kawo tashwishi wato za ka kawo rikitar da masu sallah ka kawo wani abu da zai ja hankalinsu wataƙila shi kansa mai karatun sallah ilil liman ne wataƙila wannan sautin ya iya sa shi ya shiga cikin wani yanayi na rikicewa saboda ka kaga duk baka kyauta ba za ka yana da kyau a riƙa kula da kashe waya lokacin da za a zo sallah ko a sa ta a silent wasu gurare za ka ga har liƙawa ake a ƙofar masallaci wai ko da ka manta a tuna maka amma saboda mutane saboda taurin kai wani yana ganin meye dalilin da sai ya kashe wayarsa a bar shi kawai haka zai shigo to a gaskiya taimaka maka a kai kai kanka sannan kuma kai ma ka taimaki ƴan uwanka baka shigo da wayarka ka dame su ba idan kuma har haka ta faru mutum ya shigo da wayarsa an bugo masa tana ƙara ko tana kaɗe-kaɗe ko tana waƙe-waƙe to ba daidai ba ne kawai ya yi burus ya ƙyale ta ya ce sai ta yanke a cikin wannan lokaci mutane su shiga cikin wani yanayi na damuwa saboda ka ya kashe ta sa hannunsa a aljihu ya ɗauko ta ya kashe ta ko ya sa ta a silent wannan wani abu ne da yake in bai zama wajibi ba to wani abu ne wanda yana da ƙarfi ƙwarai da gaske saboda motsi a cikin sallah kai wata haraka a cikin sallah wata ba ta da alaka da sallar ta kasu gida-gida su malamai sun kasa ta har wajen gida biyar gwargwadon yadda hukunce-hukuncen shari'a suka karkasu gida biyar akwai motsin da zai zama wajibi akwai wanda zai zama haramun ne akwai wanda zai zama mustahabbi ne akwai wanda zai zama makaruhi ne akwai wanda zai zama mubah wato ya halatta zai iya zama wajibi ne ka yi motsi a cikin sallah ko da kuwa motsin yana da yawa matukar dai bai yi abinda zai sa ka fita daga yanayin sallah ba ko ka bar alƙibla gaba ɗaya kamar mutumin da yake sallah ya ga wata kunama ko wani miciji ya nufo inda yake kaga anan ba za a ce da shi dole ka ci gaba da sallar ka ba kar ka motsa shi ma in an ba shi wannan umarnin ba zai bi ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta mutum ya kashe kunama ko maciji yana sallah saboda haka idan akwai abin da za ka yi ɗagawa ka buga masa ka ci gaba da sallarka kana iya ka yi matuƙar dai ba zai sa ka fita daga alƙibla ba ko ka fita daga amma don ka ɗauki wani abu ka dake shi da shi sannan ka ɗora a kan sallarka wannan babu komai kaga motsi ne za ka yi wataƙila ya yi ɗan yawa amma kuma yana da alaƙa da gyaruwar sallarka don in ba haka ba sallar ba za ta yi ba waye zai iya sallah miciji yana kai kawo gabansa ko kunama tana gittawa gabansa babu wanda zai yi wannan sallar. kaga da ka rasa sallar gara ka kashe shi ka ci gaba da sallar ka ko mutumin da yake salla ba bai fuskanci alƙibla ba saboda bai san hakikanin inda alƙiblar take ba yana cikin salla sai aka gaya masa cewa inda kake kallo ba nan da alƙibla ba to anan wajibi ne ya juya ya koma ya fuskanci alƙibla kamar yadda sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suke salla aka zo aka sanar da su cewa an saukar da ayar da take cewa a canza alƙibla daga Baitul Maqdis ta koma Ka'aba nan take suka juya suka koma Ka'aba suka ci gaba da sallar su saboda kaga wannan motsi ne da zaka yi a cikin sallah wanda yayi ya zama wajibi saboda gyaran sallar yana da alaka da wannan akwai sanda zai iya zama haramun ne idan ya kasance zaka yi wani motsi wato bai yawa ba tare da wata larura ba sannan ba kakkautawa wani yana bata ma sallah sun yi ta wasa a cikin sallah wani abu da wani abu ba kakkautawa to wannan sallarsa za a ɓaci domin ya rasa tumanina a cikin sallarsa tumanina a cikin sallah wajibi ce akwai sanda motsin zai zama mustahabbi ne yayin da za ka yi wani abin da yake da alaka da gyara sallah ko gyara sahu kamar mutumin da yake cikin sahu sai wani ya fita sai ya dan matsa domin ya cike gibin da aka bari ko sahunsa na gaba wani ya fita ya ƙara takawa domin ya shiga sahun da yake gabansa ya cike wannan gurbi da aka bari kaga wannan yana da alaka da kamalar sallah din to wannan babu wannan mustahabbi ne a gai hakan yana da kyau ma a yi haka ne yakan zama mubah idan ya kasance bai yawa ba kuma ya zanda buƙatar yinsa wato akwai buƙatar da za ta sa ka yi motsin ko ba mai yawa ba kamar sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a sallah abdullahi dan abbas ya zo tsaya a hagunsa annabi ya sa hannu ya kamo shi ya jo da shi ta baya ya dawo da shi dama da shi kaga wannan motsi yayi a cikin sallar amma kuma bai yawa ba kuma buƙata ce ta sa yayi shi to wannan ma ba komai a ciki mustahabbi ne kuma mubahi ne akwai kamar sanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake salla yana dauke da umama jikarsa yar diyarsa zainab idan ya tafi ruku'u ya aje ta ko ya tafi sujjada ya aje ta in ya dago ya dauke ta wannan shi ma motsi ne a cikin salla wanda yake mubah to akwai kuma wanda yake makaruhi shine wanda mutum zai yi motsi ba mai yawa ba dan kadan ne amma kuma sannan ba tare da wani bukata ba ba wani dalili kamar mutumin da yana sallah yana taba agogonsa yana sallah yana gyaran hularsa yana sallah yana wasa da zobansa ko biransa to kaga wannan ba wata bukata da za ta sashe haka idan yayi sallah shi yayi abin da yake makaruhi a cikin sallarsa idan abin yayi yawa ba kakkautawa yayi ta yi to zai kai ga shiga bata sallarsa idan mutum ya yi motsi mai yawa a cikin sallah ba tare da lalura ba ba tare da bukata ba to yakan iya bata sallarsa saboda haka wanda zai ji karar waya a jihunsa ya fito da ita ya kashe ta wanda yana da alaka da kamalar sallah ita kanta saboda haka yin haka in bai zama wajibi ba to zai zama mustahabbi ne ko zai zama yana da karfi kwarai da gaske amma maganar cewa mutum ya yi kabbara uku to wannan idan mutum ya haka ya bata sallarsa yana cikin sallah abu goma masa waya ya daga ya kabbara uku a cikin wayar to ya bata sallarsa kuma bana jin wanda yake da ilimi ko yaya ne zai yi wannan sai dai wanda yake cikakken jahili sai wannan kuma da yake tambaya game da cin abincin kirsimeti wasu malaman sun haramta wasu kuma sun halatta to abincin kirsimeti iri biyu ne akwai wanda yake yanka ne an yanka wata dabba saboda wannan ranar akwai kuma abin da ba yanka ba ne kamar kayan marmari ne ko lemo irin na kwalba ko na gwangwani ko alewa idan ya kasance yanka ne to wani haramun ne ka ci duk abin da aka yanka domin wannan ranar haramun ne ka ci saboda haka ba za ka ci abin da aka yanka naman aka dafa ba ba za ka ci wannan ba koda kai aka kawo ka yanka dan wannan ranar aka kawo maka kajin ka yanka to kada aka kawo maka kai da kafa ka ci bai halatta ba amma idan ba wannan bane idan kayan marmari ne ko wani abin da ba yanka shi ake ba to ya halatta ka karba ya tabbata sayyidina ali majusawa a ranar nairus su ne mutanen farisa a wancan lokaci da suke bautar rana da ke har yanzu ma ana bautar rana a suke bautar wuta to suna da bikinsu na shekara-shekara da suke yawon nairus to sun kawo wa sayyidina ali kyauta kuma ya karba aka ce masa sun yi dan nairus ne ya ce eh kullum ma su yi nairus din su kawo mu zan karba haka nan an tambaye na da Aisha radiyallahu ta'ala anha wacce take tambaye ta cewa suna da makota majusa ne suka kawo musu alwar idin su ranar bikin su na maguzanci suka kawo musu abinci Aisha radiyallahu ta'ala anha tace amma ma zubiha lidhalika alyawm fala ta'kulu wa amma ma kana min ashjari ma kana min al-ashjari fakulu abinda aka yanka shi dan wannan rana aka yanka ta dabba ka kuci amma abinda yake kayan marmari ne kayan itatuwa ne kuci haka nan Abu Barzata al-Aslami shi ma an tambaye shi game da haka sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallama yake cewa abinda aka kawo na kayan marmari ma kana min fakihatin fakulu abinda duk kayan marmari ne kuci amma abinda yanka ne ka kuci wannan sahabbai samu sahabbai da tabi'ai duk sun yi wannan cikin musannaf na ibnu abi shayba cikin as-sunan al-kubra na baihaqi ya kawo wannan shaykhul islam ibnu taymiya a cikin littafin sa iqtida'u as-sirat al-mustaqim mukhalafatu ahli al-jahim ce babu laifi karbar kyautar su da za su bayar a ranar idin su yace kyautar karbar su karbar kyautar su a ranar idi babu bambanci tsakaninta da karɓar kyauta su ba a ranar idi ba duk ɗaya ne za ka iya karɓa kamar yadda ya halatta ka karɓi kyauta su ba a ranar idin su ba idan mutum ba musulmi ba ya baka ya maka kyauta halal ne ka karɓa al-muqawqis shugaban kibdawa a masar ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta mariya da wasu abubuwan da ya haɗo ta da su na kyauta aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya karɓi sadakar ma ya yi sadaka da ita har ta haifa masa ɗansa Ibrahim saboda haka karɓar kyautar su Ibn Taymiyya yake cewa karɓar kyautar ba ta tasirantuwa da ranar yadda ya halatta a karɓa kafin ba a ranar ba haka nan cikin ranar ba za a iya karɓa amma banda abin da ya kasance na yanka ne kuma ya yi hujja da waɗannan asar ɗin da muka ambata a cikin littafinsa iqtida'u sirat al-mustaqim ana ga su kenan tambayoyin za ka za mu ci gaba da karatu bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim fanadaha min tahtiha an la تحزني قد جعل ربك تحتك سريرا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا
نعم كافٌ مشغكراتو أكوي mutanen Central Market, Bauchi Central Market, su rubutu takarda suna kira shugabannin ita wannan kasuwa cewa a yi wa ‘yan uwansu ‘yan kasuwa wato faɗakarwa akan cewa su yi ƙoƙari su tausaya wa mutane wajen farashin kayayyaki yadda za su sauƙaƙa wa mutane su ma Allah ya sauƙaƙa musu sannan su ji tsoron Allah wajen wannan. Babu shakka wannan wani abu ne wanda duk musulmi ya kamata ya ji wannan a ransa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, masu tausayi Allah mai tausayi zai tausaya musu. Allah ce ku tausaya ma wanda suke ƙasa sai wanda yake sai mai tausaya muku. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi, Allah na taimakon bawa matukar bawa zai taimaka wa dan uwansa. Nabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi, wanda duk ya sassautawa wanda yake cikin tsanani to shi ma Allah zai sassauta masa. Na san ko babu wani musulmi a ko ina yake a kowane lokaci da baya buƙatar sauki daga Allah. To kana son ka samu sauki daga Allah to kai ma ka sauƙaƙa wa bayansa, in ka sauƙaƙa bayansa sai ma Allah zai sauƙaƙa maka. Muna cikin wani yanayi da ake cikin wani hali na wahala da galabaita da jin jiki, saboda ka wanda Allah subhanahu wataala ya bashi wani abu da zai taimaki dan uwansa da shi, to kada ya kasa abu wajen taimaka wa dan uwansa. Duk wanda zai yayewa mu'mini wani bakin ciki ko wata damuwa ta duniya, Annabi yace shi kuma Allah zai yaye masa ta lahira. Man yassara wa man faraja an mu'minin kurbatin min kurabi dunya faraja Allahu an kurbatin min kurabi yawm al-qiyamah, al-jazaa'u min jinsi al-amal, irin aikin da kai irin sakamakon da zaka gani. Allah yana cewa hal jazaa'u al-ihsan illa al-ihsan, ba wani ka sakamako na kyautayi na kyautatawa sai kyautatawa. Duk mutumin da zai kyautata ba wani to Allah zai so shi, zai shiga cikin masoyan Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah yana son masu kyautatawa. Ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin, ce ku kyautata, Allah yana son masu kyautatawa. Lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada, wanda duk suka kyautata Allah zai ba su sakamako mafi kyau har da ma ƙari. Saboda haka duk mutumin da zai zama mai taimako zai zama mai sauƙaƙawa ‘yan uwansa to babu shakka zai samu sauƙi daga Allah subhanahu wata'ala. Muna fatan Ubangiji subhanahu wata'ala ya kinsa mana tausayi a zukatanmu, ya sa mana ƙaunar juna a cikin zukatanmu. Su kuma ‘yan kasuwa muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya yalwata musu arzikinsu, ya yalwata musu kasuwancinsu, ya sanya musu tausayi a cikin zukatansu, don su ma Allah subhanahu wata'ala ya tausaya musu. Muna ci gaba da kissar Maryam alayha salam. A jiya mun karanta abinda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana na cewa ta ɗauki cikin Isa alayhi salam, ta kuma yi nesa da mutanenta lokacin haihuwa ta zo babu wani wanda yake tare da ita zai taimaka mata ga ciwon naƙuda. Don haka sai ta je ta jingina ta kama wani kututturen dabino domin ta samu sauƙin haihuwa kuma ta samu abin da za ta jingina da shi. Fa a ja'a hal maqadu ila jiz'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya, ta rika cewa ina ma na mutu gabanin wannan lokaci kafin in samu wannan cikin. Wa kuntu nasiyan, na zama wani abu marar daraja marar kima mansiyan abun mantawa da shi. Wato ta roki Allah subhanahu wa take fatan ina ma a ce ta mutu, domin abinda take tunanin za ta gamu da shi na ainihin zargi da tuhuma, abinda take tunanin za ta gamu da shi na wulakanci daga mutanenta. Domin ga irin yadda ake ganin gidansu, ga kuma yadda ake ganin ta ita kanta, ana ganin gidansu gidan ibada ne, gidansu gidan tsoron Allah ne, gidansu gidan mutanen kirki ne, amma a same ta ta yi irin wannan abu. Ana ganin ta mutumiyar kirki ce, ana ganin ta mai bautar Allah ce, ta mahaifiyarta ta bayar da ita domin ta zama mai bautar Allah mai hidima a ɗakin Allah. Ga Annabi Zakariya shine wanda ya rine ta a gurinsa ta taso, kuma a ce irin wani abu ya faru ta ɓangarenta to babu shakka abin zai mata zafi, zai mata ciwo ƙwarai da gaske. To wannan damuwar ta sa take fatan ina ma ina ma a ce tintini ta mutu gabanin haka ta faru to shine Allah subhanahu wataala yace fanadaha man min tahtiha alla tahzani qad ja'ala laki rabbuki qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya sariya fanadaha min tahtiha sai ya kirawo ta daga karkashin ta yana karkashin ta alla tahzani yana mai cewa kada ki bakin ciki qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya ubangijinki ya sanya ruwa mai gudana a karkashin ki fanadaha min tahtiha akwai kira'ar man tahtaha fanadaha man tahtaha akwai fanadaha min tahtiha dukan su qira'atu ne qira'o'i ne guda biyu mashhurai mutawatirai idan kace fanadaha min tahtiha zai zama shi fa'ilin nadaha din zamir ne fanadaha ay huwa min tahtiha ya zama zarf ne in kace fanadaha man tahtaha man zai zama mausul ne ismun mausul ne wannan da yake karkashin ta ya kirawo ta to wane ne mai kiran nata to anan malamai suka samu sabani wajen tantance wane ne ya kirawo ta wane ne ya gaya mata cewa la tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya wane ne ya gaya mata cewa kada ki bakin ciki Allah ya sanya ruwa mai gudana karkashin ki wane ne mai gaya mata wannan maganar to wasu suka ce mala'ika jibrila ne shine wanda yake faɗa mata wannan maganar dan ya kwantar mata da hankali dan ya lallashe ta ya sanar da ita cewa ga wata baiwa da Ubangiji subhanahu wataala zai mata daga cikin waɗanda suka faɗi wannan akwai Alqama da Dhahhak da Qatada cikin malaman tabi'ai suna ganin wannan da yake magana shine Jibrilu sun ce a lokacin shi Isa alaihi salam bai fara magana ba shi bai fara magana ba sai da tace da shi wajen mutananta a nan ne yayi furuci yayi magana ainihin ya faɗi abinda za mu karanta nan gaba amma da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan cewa shi annabi Isa ne da kansa ya kirawo ta anan ba mala'ika jibrila ba wannan shine maganar mafiya yawan malaman tafsiri irin su Mujahid irin su Sa'id ibn Jubair irin su Al-Hasan Al-Basri zai Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam da wasu daga cikin malamai da dama sun tafi akan cewa wannan da yayi kiran nata shine dan nata annabi Isa alaihi salam shine ya kirawo ta min tatiha lokacin yana ƙasa tun gabanin bayan haihuwarsa tun kafin ta sa hannu ta dago shi tana cikin wannan damuwar sai ka ji kawai yana magana yana gaya mata Allah tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqit alayki rutban janiya sai ta ji wannan magana daga wajensa suka ce kuma wannan shi fi dacewa da siyakin zubin ayoyin domin shi mala'ika jibrilu an gama maganarsa tun a can baya an shigo maganar cikin annabi isa don Allah subhanahu wataala ya ce fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiya fahamalathu shi wane ne wannan da ta dau cikin nasa shine annabi isa kaga maganar jibrilu ita ta kare an zo maganar annabi isa ne don haka a dauki lamirin a maida shi zuwa ga na kusa shi yafi daidai akan a dauke shi akai shi zuwa ga na nesa mala'ika jibril magana da aka yi a kansa lokacin da fatamassala laha basharan sawiya har zuwa kana ala rabbiki hatman maqdiya wala magana sa ta kare anan sai aka zo aka kawo maganar annabi isa fa hamalatu fantabadat bihi makanan qasiya wannan damirin na fa hamalatu da bihi din yana komawa zuwa ga annabi isa alaihi salam wato dan da yake cikin cikinta to kaga a dauki lamirin a maida zuwa gare shi yafi kusa yafi daidai akan akai shi zuwa ga wanda yake nesa sannan abu na biyu annabi Isa alaihi salam ta yi nuna shi lokacin da mutananta suke zargin sa fa atat bihi qaumaha tahmilu qalu ya maryam qal laqad ji'ti shay'an fariya ya ukhta haruna ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya fa asharat ilayhi lokacin da suke tuhumar ta cewa ya aka yi suka ganta da ɗa bayan kuwa ba su san gidansu da rashin kirki ba sai ta nuna shi to wanda nuna shi da ta yi ya nuna mana cewa ta san yana magana don haka ta san mai magana ne don haka ta hakikance da wannan don haka lokacin da suka zo suna tuhumar ta nuna shi domin cikin maganarsa a lokacin ya nuna mata cewa idan har ta zo ana tuhumar ta yi shiru ta nuna shi zai wanke ta saboda haka tana da wannan in ba haka ba to ya kai ta san yana magana tunda a can baya da malaika Jibrilu bai ce mata in kin haifa abin da kika haifa ba zai yi magana, ba a gaya mata haka ba, bari a ce wannan bayanin ne ta yi aiki da shi. Saboda haka kaga ashe ya yi magana tun lokacin da ta haife shi, ta fahimci cewa akwai wani abin ban mamaki tare da shi, tun daga haihuwarsa, tun daga ɗaukan cikinsa a zuwa haihuwarsa ta ga abubuwan mamaki. Saboda haka lokacin da zai yi magana za ta fahimci cewa eh lalle maganarsa ce ba maganar wani shaidani ba ce. Saboda haka lokacin da ta je, tun da ya gaya mata cewa ta gaya wa mutanenta cewa ita yanzu ba za ta yi kowa magana ba, ma'ana a bar masa shi zai kare ta. Kaga wannan cewa fa asharat ilaihi yana nuna mana cewa shi ne ya yi magana da farko har tabbatar da cewa shi mai magana ne. To wannan shi ne abinda Ibn Jarir al-Tabari alaihi rahmatullahi a cikin tafsirinsa ya rinjayar cewa wannan shi ya kamata ya zama shi ne zahiri cewa mai maganar nan shi ne annabi Isa alaihi salam ba mala'ika Jibrilu ba. Ya ce qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, ubangijinki ya sanya ruwa mai gudana a ƙarƙashinki. Sariyan din nan shi ma malamai sun yi sabani wajen fassara shi, wasu suka ce sariyan ana nufin mutum mai daraja, wani babban mutum, wani mutum mai kyawawan halaye. Saboda haka kamar sun fassara cewa mala'ika Jibrilu ne ko shi annabi Isa ne yake cewa qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, ƙarƙashin nan wannan dai ne ya fito daga ƙarƙashinki wani mutum ne babba mai daraja. Saboda haka as-sariyu minar rijal shine al-azimu minar rijal dhul khisalil hamida, mutumin da yake da halaye manya-manya, suke da halaye masu kyau cikin mazaje ana kiran shi as-sari. Saboda haka suka ce sariyan ana nufin shi annabi Isa alayhi salam shi ne ake gaya mata. Al-Hasan al-Basri yake cewa kana wallahi sariyan min ar-rijal, nabi Isa wallahi ya tabbata mutum ne babba mai daraja a cikin mutane. Wajihan fi dunya wal akhirah, kamar yadda Allah ya ce mai daraja ne a duniya da lahira. To amma maganar jumhur, yawancin malaman tafsiri abinda suka ce sariyan din nan ana nufin ruwa mai gudana, wannan shi ne abinda aka samu daga sahabban, wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun fassara cewa sari ana nufin aljadwal annahru sagir, ana nufin karamar teku ko karamar korama, wani kududdufi wanda ruwa yake taruwa a cikinsa yake gudana a cikinsa. Ya kirawo ta ya ce qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, ubangijinki ya sanya ruwa mai gudana a ƙarƙashinki. Al-Hakim a cikin littafinsa Al-Mustadrak ya fitar da sanadi zuwa ga Al-Bara ibn Azib. Al-Bara ibn Azib sahabi ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama, game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, yace huwa al-jadwalu an-nahru as-saghir, ana nufin wato dan tafki ko wata ƙorama ƙarama. Ibn Abil Ja'd ya fita, Ibn Ja'd ya fitar da wannan ruwaya a cikin littafinsa, inda ya ce an tambaye Al-Bara Isa alaihi salam ake nufi, ya ce ba Isa ake nufi da sariyan ba, ya ce la walakinahu jadwalun fihima, dan kududdufi ne wanda yake tattare da ruwa a cikinsa. To wani an ruwaito shi har ila yau marfu'i, Tabarani ya kawo wannan zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama, annabi sallallahu alaihi wa sallama an tambaye shi game da wannan, ya ce as-sariyu an-nahr, as-sariyu an-nahr. Wasu daga cikin malamai sun inganta wannan, Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta wannan a cikin littafinsa as-silsila sahiha. To kaga idan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fassara as-sariyu da cewa an-nahr ake nufi, to kaga babu kuma wata sauran fassara da za a saurara. Don haka cewa annabi Isa ake nufi, dole a mai da ita baya a ɗauki wannan as-sariyu ana nufin ruwa, ana nufin korama, shi aka samu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama. Muhammad ibn al-Abbas al-Bazzar ya fitar da shi a cikin hadisin saka mai da yake cikin silsilar sahiha ta hanyar A'mash daga Abi Ishaq daga Al-Bara ibn Azib daga annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya ce as-sariyu an-nahr. Saboda haka yake cewa qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, wannan jaririn da yake tare da ita shine annabi Isa ke gaya mata kada ta yi bakin ciki, kada ta damu, kada hankalinta ya tashi. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, ubangiji ya sanya ruwa mai gudana karkashinta. Wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati, sannan ki girgiza kututturan dabino, ki girgiza kututturan dabino, wannan kututturan dabino wannan busasshen wanda ke jikinsa jiya mun fada cewa an kira shi ba a ce wa huzzi ilayki bin nakhlati ba aka ce bi jiz'in nakhlati saboda a nuna maka cewa ku tuttire ne wanda ya bushe ba dabino bane wanda yake yaya yace ki girgiza wannan ku tuttira to saqit alayki rutaban janiya zai zubo miki da dubiyar dabino nunanne wato zaki ga rutab rutab shine dabino wanda yake dubiya an san shi ko jansa kafin ya fara zama tamar kafin ya bushe yayi baki shine rutab to ki girgiza wannan ku tuttire zaki ga wannan bishiya dabinon ta zuwo miki da rutab wato lubiya ta dabino nunanne sabon zubi wanda bai zama tamar ba wannan tusaqat shi ba akwai qira'o'i akwai tusaqat akwai tasaqat tasaqat alayki rutaban janiya akwai tasaqat ba tare da tashdidi ba tasaqat tatasaqat ne akai idgamin tadin a cikin sin ya zama tasaqat alayki rutaban janiya akwai tasaqat alayki rutaban janiya akwai tusaqat ita ce wannan qira'ar akwai yasaqat wato shi wannan juz'in nakhla din duk qira'o'i ne wanda suke mashhurai mutawatirai to takila wani yace matar da take cikin damuwa damuwar da take ciki mutanen ta za su fuskance ta su ce su tuhume ta cewa ta zo da da'ina ta samo shi wanda yake cikin wannan damuwa har yana cewa ya laitani bintu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya me yake buƙatar sadarwa ko dabino wanda yace me alakar bakin cikin da take ciki da kuma a ce za a bata ruwa za a kawo mata ruwa za a kawo mata dabino to alakar da take cikin wannan ba wai dan suna abinci ko abin sha ba a'a ta yaya za su samu ta yaya za suka samu na farko dai inda ta je haihuwa zai wahala a ce ta je haihuwa kawai ta je gindin kududdufi ta tsuguna tana haihuwa saboda babu ruwa a gurin sannan wannan busasshen itace ne kututturen itace ne wanda ya bushe babu maganar yaya ma idan aka zo aka ganta a gurin da babu ruwa ga ruwa yana gudana aka ganta a gurin da dabino ne busasshe ko kututturar dabino ne ga ta tana cin rutab dabino nan ne sabo fa shakka wannan mu'jiza ce da za su nuna musu cewa wannan yaron ba irin wanda suke zato bane shi kansa wannan mu'jiza za ta wanke ta lokacin da Zakariya yake shiga wajen ta ya ga abincin da bai taba zaton za a same shi a lokacin ba anna laki hadha qalat huwa min indillah ba bai zargi ta ba cewa ko wani ne yake kawo mata saboda mai saboda abincin ko dai babu shi a garin gaba daya amma gashi a wajenta ko kuma a lokacin da ake samun wannan abu bai yi ba amma ita gashi a gabanta saboda wannan wani abu ne da zai kawar mata da tuhuma haka nan wani abu ne da zai kawo mata da tuhuma ko ba komai ba a zo a same ta gurin da ba ruwa a garuwa a zo a same ta karkashin kututturen itacen dabino busasshe amma ga ta da rudabi ya zubo tana ci babu shakka wannan zai wanke ta to kaga wannan ita ce abinda za wato abinda zai dauke wato zai sa mata nutsuwa ta ga wani abinda bai ba abin mamaki ya faru zai fitar mata da abinda take ji na bakin ciki sannan kuma a lokacin da ta zo haihuwa lokacin da ta bukaci wani abu za ta buƙaci wani abu za ta buƙaci abinda za ta kai cikinta za ta buƙaci abinda za ta yi amfani da shi na ruwa saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara wannan ruwa ya samu sannan kuma ya ƙaddara wannan busasshen kututturen dabino ya zubo da 'ya'yansa nunannu aka ce janiyan wato wanda yake da nanne domin rutab lokacin da yake jikin itacensa kafin ya zube ya zama tamr yana da amfani sosai a jiki bayan yana rutab dinsa kafin ya zama tamr ya fi amfani sama da in ya zama tamr shi yasa ya zo a cikin sahihain hadisin Abdullahi bin Ja'far yake cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu al-qitha'a bir rutab naga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cin gurji da rutab dabinan rutabi wato nunannen dabino sabo ai an san gurji ko kokon ba suke ja ko yana cin sa yana cin abin nan shi yasa Anas yake san ya ci gurji saboda ya ga manzo Allah yana so yake san ya ci kabewa saboda ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo masa abinci yana bin inda kabewa take yana tsamatta shi ma kawai yaje yana so saboda wannan shi yasa ya tabbata a cikin sunan Abi Dawud hadisin Anas dan Malik yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana ya kasance yana bude baki da cin ala rutabat yana cin rutab ya bude baki da shi wannan sabon dabino qabla an yusallika fi yastasalla fa in lam yakun rutabat fatamarat in bai samu rutab ba sabon dabino rutab to sai ya ci tamar shine sashen dabino ko wanda yake yana da yayi baki fa in lam takun tamarat ci hasa hasawat min ma idan kuma babu dabinan to sai ya sha ruwa ibnul qayyim alaihi rahmatullahi a cikin zadul ma'ad yana fadan amfanin bude baki da dabino ga wanda ya azumi ko ya ci rutab ko ya ci dabino idan ya bude baki ko ya sha ruwa yace akwai amfani ga lafiyar mutum sosai yace saboda azumi da mutum zai yi yukhli al-mi'da yana sa tumbin sa ya zamba komai a ciki saboda ka babu abinci a cikin cikinsa don haka al-kabid hanta ba za ta samu abin da za ta aika shi zuwa sauran gabobinsa bai ji karfin jikinsa don haka sai ya yaushi sai ya rauni ce to abin da ya fi saurin isa zuwa ga hanta shi ne abu mai zaki yayin da ya ci abu mai zaki shi ya fi saurin isa zuwa ga hanta kuma ya fi soyuwa gare ta abin nan ita kanta hantar ya ce musamman ma idan ya kasance rutab ne to wannan zai sa abinda duk zai zo ya ci daga baya sai ya samu shiga da wuri-wuri kuma ya samu karbuwa abinda tumbinsa ya karbi wannan abin cikin sauki domin abinda zai ci wannan na rutab ɗin ko zai sha na ruwa ɗin zai kashe hararar da take zafin da yake cikin cikinsa don haka duk abinda zai zo na abinci sai ga ya ci shi cikin sauki to shi yasa Allah subhanahu wataala ya samar mata da wannan abinci wanda yake mai daɗi na karamci wanda duk wanda ya gani zai san cewa Allah subhanahu wataala ya yi mata wata baiwa ce ta musamman kuma zai tabbatar da cewa lalle wannan mata ba matar banza ba ce tunda har Allah subhanahu wataala ya mata irin wannan karramawar wasu daga cikin malamai sun yi hujja da wannan ayar inda Allah ya ce wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiya suka ce wannan yana nuna cewa ko da dai arziki Allah subhanahu wataala ya riga ya kasa ya ba kowa Allah ya riga ya rubuta arziki ya ba kowa sai dai Allah subhanahu wataala kuma ya dora wa dan adam ya tashi ya nema kada ya ce tunda Allah ya riga ya rubuta arzikinsa ko bai nema ba zai arzikin zai zo ya same shi ba haka Allah ya tsara ba ya tsara ya rubuta maka amma ya dora maka alhakin ka tashi ka nemo da kanka dubi Maryam alaiha salam dubi yanayin da take ciki mace ce tana cikin naƙuda amma Allah ya ce da ita wa huzzi ilayki bi jid'in tashi ki girgiza wannan me za ta girgiza a kututtular da bino ko namiji lafiyayye maji ƙarfi a ce girgiza kututtular da bino ai ka san zai ji jiki bare macen da take da rauni saboda ka girgiza wata ba ita ta sa a samu wannan abin ba amma ubangiji subhanahu wataala ya ce ta tashi ta yi koyaya ne don haka ka tashi ka tabuka koyaya ne ka nema ubangiji subhanahu wataala shi kuma sai ya baka amma ka kwanta ka ce kawai abinda Allah ya kaddara naka ne kawai zai zo ya same ka duk inda kake wannan ba shine tawakkali ba at-tawakkul shine al-akhdhu bil asbab ma al-i'timadi ala Allah subhanahu wataala ka riki sababi sannan ka dogara ga Allah subhanahu wataala annabi ya ce aqilha thumma tawakkal lokacin da wani bakawai ya zo da taguwarsa zai zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasulullahi in sake ta kawai in dogara ga Allah ko kuma in daure ta annabi ce ka daure ta ka dogara ga Allah to kada ka ce kawai bari ka sake ta ya zo ka dogara ga Allah Allah zai tsare maka ita annabi ce a daure ta sai ka dogara ga Allah wannan shine at-tawakkul shine abinda ake nufi da at-tawakkul shi yasa al-allama shaqiqi alaihi rahmatullah a cikin littafinsa adwa'ul bayan yake cewa wasu daga cikin malamai karkashin wannan ayar sun fahimci inda Allah yake cewa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati yace sun fahimci cewa anna sa'ya wat tasabbub fi tahsilir rizqi amrun ma'murun bihi shar'an tashi ka nemi arzikinka ce malamai sun fahimci cewa wani abu ne da shari'a take umarni da shi ka tashi ka nemi na kanka ka tashi ka zama mai aiki ka zama mai kwazo ka zama mai neman na kanka wa annahu la yunafi tawakkul ala Allah kuma wannan baya cin karo da dogaro ga Allah saboda a bayacin an samu waɗanda suka rika ziga cewa in kai za ka za wato kai kana so ka zama mai cikakken dogaro ga Allah sai ka yanke daga dukkan neman wani abu na rayuwa in aka duba littafin Ihya Ulumuddin na Al-Ghazali alaihi rahmatullah ya cika babin tawakkuli da irin waɗannan abubuwan wanda kurakurai ne cewa mai cikakken tawakkali shine wanda zai tashi ya shiga cikin dawa yayi tafiyar sati biyu ba zuzuri a hannunsa cewa wannan shine mai cikakken tawakkali duk wanda zai aje abincin gobe bai da tawakkali tare da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana aje abincin shekara ma wannan baya kore tawakkali Annabi shine shugaban masu tawakkali amma yana aje abinci saboda haka malam yake cewa wannan yana nuna tashi ka nema ka rike sababi wani abu ne da Allah subhanahu wataala ya umarni da shi a shar'ance kuma baya cin karo da tawakkali ga Allah subhanahu wataala wa hadha amrun kal ma'lum min ad-din bil darura wannan wani abu ne da ya kamata ma ya zama kowane musulmi ya san wannan ba ma sai an karantar da mutum ba ya kamata mutum ya ji cewa a ransa cewa eh lalle wannan haka ya kamata ya zama shine addini tashi ka nemi naka ba tare da ka dogara da cewa kana zaune za a kawo maka ba yace anna al-akhdha bil asbab fi tahsil al-manafi' wa daf' al-madar fi ad-dunya amrun ma'mur bihi shar'an la yunafi at-tawakkul ala Allah mutum ya tsaya ya rike sababi wajen neman abin da zai amfane shi ko wajen kawar wa kansa abin da zai cuce shi wanda wani abu ne da shari'a ta yi umarni da shi kuma ba zai ci karo da tawakkali ga Allah ba li'anna al-mukallaf yata'ata as-sabab imtithalan li'amri Allah ta'ala ma ilmihi wa yaqinihi annahu la yaqaw illa ma sha Allah wuquahu yace ya tashi ya nema Allah ne ya umarni da shi saboda haka umarnin Allah ya bi yayin da ya tashi ya nemi na kansa san tare da cewa yana da yaqini cewa babu wani abin da zai faru a duniya sai abin da Allah ya ga dama faruwar sa abin da ba naka ba za ka same shi ba abin da yake naka ba za ka rasa shi ba to ka ji wannan a ranka amma ka tashi ka nema kada ka ce tunda dai abin da yake naka sai ya sa ka same shi ka zauna baka nema wannan ka saba umarnin Allah subhanahu wataala to yace wanda yake yin wannan fa huwa mutawakkilun ala Allah shine wanda yake dogaro ga Allah shine wanda ya san alimun annahu la yusibuhu illa ma kataba Allahu lahu ya san abinda ya same shi shine abinda Allah ya rubuta masa abinda Allah bai rubuta masa ba ba zai same shi ba alkhairi ne ko sharri ne walau sha Allahu takhallafa ta'thiru al-asbab am musabbabatiha walau sha Allahu takhallufa ta'thiru al-musabbabati al-asbab am musabbabatiha la takhallaf yace da Allah ya ga dama tasirin sababi ya zama bai yi aiki ba wannan sababin da ka rike bai aiki ba in Allah ya ga dama sai ya zama bai yi aikin ba amma yace da kai ka je kai ubangiji subhanahu wataala shine kuma yake juya dukkan abu duk wani sababi da ka gani Allah shi yake bashi iko ya yi aiki kamar yadda muka faɗa to amma ba a hana ka rike sababi ba shi yasa a cikin wannan sura kamar yadda muka ce a surar akwai karantarwa a cikinta na cewa kada ka ɗauka sababi kullum rike sababin da shi zai sa dole ka samu in ka samu ka ce ba dan kaza ba da baka samu ba inna ma utitu ala ilmin indi kai ta karuna ka ce ba dan ilimin nan naka ba za ka samu ba a'a idan ka samu ka ji Allah ne ya baka kai wa Allah subhanahu wataala godiya ce abin da yake wa min asrahil adilla yace mafi dalilin da yake nuna mana cewa sabab ce yadda aka sa ta a cikin yadda aka kunna wutar nan da kirare da itatuwa ta cinye wannan kiraren ta cinye wannan itatuwan amma Annabi Ibrahim alayhis salam Allah ya shigo ciki aka jeho shi cikin ta Allah ya hana ta kuna shi amma kuma gashi a lokaci guda ta kone itatuwan da aka hura ta da ita tunda ai ba haka kan ta kama ba dole akwai abin da aka sa kaga ashe tasirin yayi amfani akan itatuwa amma bai amfani akan tsokar jikin naman abin nan tsokar jikin Annabi Ibrahim alayhi salam ba saboda haka bata ci shi ba saboda Allah subhanahu wataala ya dakatar da tasirin nata kullu ya naru kuni barnan wa salaman ala Ibrahim gashi a lokacin da take cin itatuwa amma kuma ta ki cin Annabi Ibrahim alayhi salam ashe kaga sababi yana yin aiki ne idan Allah subhanahu wataala ya bashi umarni yayi aiki domin shine abin nan shine khaliqus samawati wal ard wa annahu yusabbibu ma yasha'u min al musabbibati ala ma yasha'u min al asbab yusabbibu ma yasha'u min al musabbibati ala ma yasha'u min al asbab yana ga dama abu sababi kaza ya haifar da kaza Allah yake ganin dama wannan wa annahu la ta'thira li shay'in min dhalika illa bi mashi'atihi azza wa jalla kowane abu ka gani yayi tasiri to da yarda Allah ne yayi tasiri yace abinda yake kara nuna maka haka ubangiji subhanahu wataala yana iya sanya wani abu ya zama sababin wani abu kuma ba su da alaka watakila ma alaka su ta kishiyanci ta kishi ce ba alaka ce abin nan ta daidaito ba alaka ce ta kishiyantar juna ce mu duba inda Allah subhanahu wataala a kissar banu isra'ila lokacin da aka kashe wani ake ta rigima akan waye kashe shi wannan su ce wane ne wannan su ce wane ne Allah subhanahu wataala ce su yanka saniya in sun yanka saniya su dauki fa qulna dribuhu bi ba'dha ku ciro wani bangare na jikinta ku doke shi kazalika yuhillahu al-mauta aka doke shi ya tashi kuma me ya alakar dukan abu matacce da wani abu matacce kuma yayi rai kaga babu wani alaka da kamata in wataƙila a ce mai rai ne ya samar da mai rai amma a ce matacce ya tashi da ya ba da rayuwa ga wani matacce to amma haka Allah ya ga dama in ya ga dama zai cewa ya tashi ba tare da wannan ba to amma ubangiji subhanahu wataala sai ya ce su yi wannan suka yi wannan dan ya nuna mu mutane cewa duk abin da Allah ya so ya sa shi sababi zai iya sa shi ya zan sababi ko da ba su da alaka da al-musabbab to wannan shine abinda ya kamata a musulmi ya kudurce sannan abinda zai nuna mana cewa ta'atil asbab la yunafi tawakkul ka rike sababi bai cin karo da kai tawakkali da Allah kissar annabi Yaqub da ƴaƴansa lokacin da yake ce musu wa qala ya bunay ya bani la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwab mutafarriqa lokacin da za su tafi masar yace ta in kun tafi kada ku shiga za ta tafi neman dan uwan su Yusuf in kun je Masar kada ku shiga ta kofa daya ku shiga ta kofofi da kada ku shiga ta ganuwa daya ku rabu wasu shiga ta gabas wasu ta yamma wasu ta kudu wasu ta arewa ku rabu ku shiga ta kofofi daban-daban saboda yana jiye musu tsoron kamar yadda malamai da yawa suka faɗa cikin malaman salaf yana jiye musu tsoron kambun baka kada a yi musu kambun baka saboda samari ne matasa waɗanda Allah ya musu kyakkyawar kira kyawawa ne sannan ga zarata ga jiki Allah ya ba su mai kyau saboda haka wanda zai gan su a tare a haka a ce ga sunan gida ɗaya suka fito ga kamanninsu iri ɗaya taƙila wani ya saki magana su ta zama musu kambun baka to sai ya ce to su rarrabu kada wannan kambun bakan ya same su to kaga wannan ta'ati sababi ya riƙe sababi domin ya kauce ma wani abin da yake ganin zai iya cutar da shi ko zai iya cutar da ƴaƴansa to amma duk da haka sai ya ce da su me wa ma ughni ankum min allahi min shay'in in al-hukmu illa lillahi alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal al-mutawakkilun duk da ya gaya musu cewa ku rarrabu kar ku shiga ta kofa daya sai ya ce da su amma fa la ughni ankum min allahi shay'a wannan shawara ce da na ba ku kuma ku rike sababi amma ba zan gudatar da komai ga wajen Allah ba hukunci gaba ɗaya na Allah ne ni dai na dogara gare shi kaga duk da ya rike sababi amma ya ce alaihi tawakkaltu na dogara ga Allah shi kadai wa alaihi falyatawakkal almutawakkilun masu dogaro su dogara ga Allah don haka ku dogara ga Allah ku rike sababi amma kuma ku dogara ga Allah shi kaga dogaro ga Allah baya sabawa abin da rike sababi shi yasa anan Allah subhanahu wataala ya ce ta girgiza wannan kututtuli duk da wannan girgizawar data ba wani amfani za ta yi ba ko karfan mutum ne ya kama gusasshen itacen dabino yana girgizawa ka san aikin banza yake to amma Allah ya ce ta yi inda ya ga dama kawai zai iya zo mata da ruwa kamar yadda ya fitar mata da ruwa kan ja'ala rabbuki tahta kisariya ya zubo mata da ruwa ba tare da ta yi wani abu ba to amma anan sai aka ce ta tashi da wani abu shi yasa wani yake cewa alam tara anna Allah قال لمريم وهزي إليك الجزع يساقط الرطب ولو شاء أحنا الجزع من غير حزة جنته ولكن كل شيء له سبب يكي تابك قال لا شيء وايه مريم بكي قريه زي كتبتلي dabino dan dabino nan ne zai zubo miki ce da ya ga dama da shi kansa kututturin ne ma zai sunkuya ƴaƴan su zo ta tsunko su ba tare da sai ta girgiza shi ba amma walakin kullu shay'in lahu sababu komai yana da sababi saboda haka anan wasu malamai suka ce an ba ta ruqabi saboda ya fi amfani ga mai wacce matar da take naƙuda suke cewa law kana shay'un ahsanu lin nufasa'i min ar-rutab la aqamahu Allah Maryam da akwai wani abin da yafi amfani ga mai naƙuda ta ci da Allah ya ba Maryam wannan saka tunda ya zaba mata rudabi suka ce yana nuna cewa tana yana taimakawa ga wacce take mai naƙuda in tana cin rudab zai taimaka mata wannan shi tabi'i Ar-Rabi' ibn Qusaym ya faɗi wannan to shine a lokacin tayi hakan Allah ya ce fa kuli washrabi ki ciki sha wa qarri aynan kuma ki farin ciki a can zamu ga Allah subhanahu wataala sai da ya fitar mata da ruwan ce qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya sai ne ce wa huzzi ilayki bi jid'in nakhli nakhlati tusaqit alayki rutaban janiya amma wajen a ci sai aka ce fa kuli sai aka fara kawo cin sannan aka ce sannan aka kawo sha a wajen bayanin abin sai aka fara kawo ruwa sannan aka kawo abinci amma nan sai aka fara cewa a ci sannan aka ce a sha akwai hikimar da ta sa aka faɗa haka insha Allah karatunmu na gobe za mu tattauna abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh